بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبود وقود يستبت دائما وأبدا لألا سبحانه وتعالى ليهدموا أولا يمتي نا لتنين شابيو قوة الربيع الأول باين هجر من قال الله صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina wato a shekara ta 1435 wanda kuma shine 13 ga watan 1 a shekara ta 2014 a littafin miladiya. Ci gaba da karatun mu na littafin A'lamu Sunnah al-Manshura li'tiqadi ko fi i'tiqadi at-ta'ifati an-najiyati al-mansura na malam Hafiz bin Ahmad al-Hakami. Makon da ya gabata mun fara ba mu kare kuma magana akan tambaya ta 277 da yake magana akan menene wajibin da ya lazimce mu dangane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Muna cikin karanta ayoyi lokaci ya kure. Mun karanta sabiqun al-awwaluna aiko. Za mu tashi kan inda Allah madaki ce laqad taballahu. Yawwa. Ci gaba dai da wannan magana akan abin da ya shafi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun sani dama abin da ake nufi da sahabi shine me? Sahabi a lugar larabci in an ce suhba dama ana nufin zama tare da wani ka abokanci mutum. A istilahi kuma a shar'ance idan aka ce sahabi in Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda a cikin Al-Qur'ani yace idh yaqulu li sahibihi, dan shine lafazin da yazo a Qur'ani dangane da sahabi. Akwai kuma sauran sunaye wanda dukkan su malamai suna kiran su asma' shar'iyya, sunaye ne na shari'a, domin duk lafazin da Allah ya amfani da shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da shi to lafazi ne na shari'a. Haka sunan sahabi sunaye na shari'a. Hakanan as-sabiquna, hakanan as-sabiquna al-awwaluna ko al-muhajiruna al-ansar, duk waɗannan a sunaye ne shari'a. Ahlu Badrin, ahlu bai'atir ridwan, duk sunaye ne na shari'a. To wannan sunaye la'alla suna da ma'anoni a lugha daban, suna da kuma ma'anar da shari'a take nufi daban. Dangane da sahabi, in Allah ya ce sahabi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabi, to ana nufin wanda ya imani da manzon, wanda ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi, mu'minan bihi wa mata ala zalika walau takhallala zalika riddatu. Duk mutumin da ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana mai imani da shi kuma ya mutu akan haka, koda ridda ta shiga tsakani, ma'ana koda an samu yayi ridda ya bar musulunci sannan ya sake dawowa, to an da ake kira shi sahabi, tunda dai yayi haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yayi imani da shi kuma ƙarshen lamarin sa ya mutu a imani. Amma da ya mutu ba a imani ba, to ya fita daga sunan sahabi. Don haka ka'idar ita ce wannan, wanda ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malamai suna cewa ana amfani da lafazin haɗuwa, wasu malaman suna amfani da lafazin gani wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wasu suka ce a'a, maimakon a ce gani wanda a ce haɗuwa, kasancewar akwai makafi a cikin sahabbai, idan ka ce gani to kafir da su. Amma in ka ce wanda ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mai imani da shi kuma ya mutu akan haka, wannan shine sahabi. Dalilin wannan ta'arifi kasancewar masu tuhumar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da munafinci, ba ta so a ce abinda ake nufi da sahabi shine wannan istilahin na shari'a. Ina faɗa mana wannan saboda a zamanin yanzu zaka riga karanta irin waɗannan littafan da ake musamman tallan aqidu irin na Shi'a, zaka su abinda suke so a ce shine sahabi kawai shine wanda ke tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama, yana zaune a majalisarsa. A gunsu haka suke so a ce, saboda su samu damar da za a ce haddasu Abdullah ibn Ubay ibn Salul da munafikai duk su ma sahabbai ne. Sai ka yadda kenan cewa a cikin sahabbai akwai munafikai. To in ka yadda da wannan ka sallama musu, ka yadda cewa a sahabbai akwai munafikai, to in aka tashi ba da misali su ba za su bada misali da Abdullahi ibn Ubay ibn Salul kamar da kai zaka faɗa ba, sai su tafi can sai su ce Abubakar da Umar. Kun fahimci kwanar da suke samu sau da yawan kuna masu tattauna da Shi'a sukan sa su a wannan kwanar ba su sani ba. Yawwa, don haka wannan istilahin na malamai cewa abinda ake nufi da sahabi shine wanda ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi imani da shi kuma ya mutu akan haka. Don haka kenan ashe. Da wannan ta'arifin Abu Lahab ya shiga ciki? Bai shiga ciki ba. Saboda me? Bai imani ba da manzon Allah tare da cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shine kawai abu ba. In mutum ya gan shi sannan ya kafir sai bai karbi sakon da ya zo da shi daga Allah ba, bai zama sahabi ba. Yawwa. Haka Abu Talib radiyallahu Abu Talib wato mahaifin Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, kun ga shi ma bayan cewa bai yi gaba da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama, ba kamar Abu Lahab ba. Abu Lahab ya yi gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma Abu Talib bai yi gaba da shi ba, bal ya bashi kariya sakamakon darajarsa da ake gani ma Qurayshawa suka kasa taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Amma ya mutu karshen rayuwarsa shi kuma bai imani ba. Ya tabbata a hadisi ingantacce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo lokacin da zai rasu, akwai Abu Jahal a wurin da wani abokinsa suna tare. Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa masa ya am ya baffana, domin Abu Talib baffan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, dan uwan Abdullahi ne mahaifin manzo sallallahu alaihi wasallam. Yace ya baffana, qul la ilaha illallah, ka faɗi wannan kalma ta la ilaha illallah, kalimatan kalma ce wadda uhajju laka biha inda Allah, dan kafa hujja, dan ja'in ce ya Allah ni na tabbatar da baffan nan nawa kafin ya mutu ya faɗi kalma kaza, ma'ana zai amfani da ita a matsayin hujja a gaban Allah subhanahu wa ta'ala cewa baffansa ya mutu da imani. A lokacin sai ya dubi su Abu Jahal yana kallon su kamar yana neman shawara, ya kuke gani? Sai suka ce kai yanzu zaka bari ka mutu akan addinin yara, ka bar addinin Abdul Muttalib babanku? Ya yi shuru. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita, suka sake maimaita masa wannan, ya maimaita suka sake maimaita masa, can a ƙarshe sai ya ce shi zai mutu akan addinin Abdul Muttalib, ba zai faɗi wannan ba, saboda ya san ma'anar la ilaha illallah. In ya faɗe ta, ma'anarsa ita ce babu abin da ya cancanta a bauta masa sai Allah, ba bautar gumaka, ba komai. To kaga wannan shi ma ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ma taimaka masa, amma bai yi imani da shi ba. Tare da cewa wannan zance ne da riwayoyin Shi'a, in kana jin su a gun Shi'a, mumini ne Abu Talib, saboda su sun ce aiwal Allah ya ce walladina amanu wa hajaru walladina awaw wa nasaru, tunda an ce walladina awaw wa nasaru, ai tunda awaw wa nasaru shi din ya taimaka masa ya bashi makwanci, to kawai shikenan mumini ne shi. Da wannan dalilin ba wai saboda nassin hikaya ko wani hadisi ingantacce ya zo akan haka ba, har wani ya rubuta littafi sunansa Isbatu Islami ko Imani Abi Talib. Saboda abin da yasa suka yi wannan ka'ida ce su a wurin su a babin ismatul a'imma da suke cewa annabawa ma'asumai ne, sun ce sharadi ne duk annabi sharadi ya zama da iyayensa da danginsa duk ba kafiri. Wannan ka'ida ce ta hankali suka kawo, ba wai saboda shari'ar haka ko a tarihi haka ya tabbata ba, sun ce don har shi yasa suka canza hatta ayoyi na Alkur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa wa iz qala ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha, kunga Allah mudu ya bamu labari sunan mahaifin Annabi Ibrahim wa Azar, wannan sai suka zo suka ce ai Azar dinnan sunan baffan shi Annabi Ibrahim ne, ba sunan babansa bane. Kaga sun kuma sake ai shi ma baffa dai ai dan uwa ne. To duk irin waɗannan abubuwan zaka samu suna irin waɗannan tawilin ba dan komai ba, saboda a shigar da wanda bai faɗi la ilaha illallah ba ma cikin wato waɗanda suka faɗi la ilaha illallah nan ba ruwata ake ba. Amma in ya tabbata a tarihi mutum bai musulunta ba, to ba dalilin da za a kawo a ce dole sai an cusa an ce ya musulunta. Kuma ga wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan akai wannan rasuwa, kuma ga abin da ya faru. Da haka abubuwan ba ana gina su ne gwada da yadda son zuciya yake ba, da a ce son zuciya ne ai dama ba wanda zaka bari a ce wannan yana da alaka da Annabi sallallahu alaihi wasallam, dama a bari ma a ce ya shiga ma jahannama, babu. to amma ba magana ce ta son zuciya ba, lamari ne na Allah, lamari ne na addinin Allah, wanda ya karbe shi shine mai tsira, wanda bai karba ba Abu Lahab wane ne shi, shi ma baffan annabi ne. Amma lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara zuriyar Qurayshawa, Banu Ashim musamman da Banu Abdul Muttalib, yace da su ku ce la ilaha illallah, shine ya fara tambaya, yace dama dan wannan ka tara mu, shine ya fadi wannan tabban laka, ce kai ko tir da kai, ya tsine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da irin wannan kalma. Allah madauki ya saukar da tabbat yada abi lahabin wa tab, gashi kuma baffan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Kun ga ashe kenan magana tana da alaka ne da yin imani ko rashin sa, don haka ma'anar abin da ake nufi da sahabi shine wanda imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya hadu da shi kuma sannan ya mutu akan imani din nan. To wannan mutanen su ne zamu ji abubuwan falala akan su. Ya kamata a ce makon da ya gabata muka yi magana wannan ta'arifi din. الله سبحانه وتعالى يقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. الله سبحانه وتعالى يقول حقيقة الله يا كرب توبا يا توبا أكن النبي كنت سبب أن نفس الله ينادي للنبيب أما دي يا كرب توبا سمعنا يا توبا مسا يا غافر تامسا دعا بندي سنن wal muhajirina, ya karbi tuban kuma ya tubarwa, ma'ana ya gafartawa al muhajirin wal ansari da kuma al ansar, su al ansar mutanen Madina da suka karbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, walladhina tabauhu wadanda nan babu wan, alladhina tabauhu fi sa'ati al usrati, wadanda suka bi shi a lokacin yakin wahala, yakin tsanani, shine yakin Tabuka, domin a wannan yaki ne aka saukar da wannan aya. Nan abinda malamin yasa, abinda yasa malamin ya kawo mana wannan aya, me al-muhajirun wal ansar ai sune sahabbai, to lassi ne a Qur'ani cewa Allah ya tubar musu, ma'ana ya karbi tuban su, ya gafarta musu laifukan su. In ba kuma ta ba makon da ya gabata mu yi wannan magana, Allah madaukaki in yace ya tubar ma wani ko ya karbi tuban sa ko ya ce masa ya yadda da shi, dalili ne akan cewa har abada akan wannan abun yake, kuma ba zai mutu sa akan abun da ya saba wannan ba. Domin Allah subhanahu wa ta'ala ba irin mu bane dan adam, mu yan adam ba mu san gobe ba, ba mu san jibi ba, ba mu san tashin kiyama ba. Abin da muka sani shine mu'amalar mu da mutum yanzu, in yayi abun kirki mu yaba masa. Shi yasa kun ga ko a ka'ida ta shari'a a aqidar musulunci, idan mutum ya mutu, duk yadda ka shaida ya mutu akan wani abun alheri, to baka ce masa dan aljanna. Duk irin mutuwar da mutum yayi ta alheri, baka ce a kai wani fa ya tabbata dan aljanna, ba a yin haka, domin lamarin aljanna na Allah ne. Amma duk wanda Allah ya faɗa a Qur'ani ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi da sunansa, to wajibi kuma ka gaskata, domin Allah baya ƙarya, Annabi baya ƙarya. In Allah Qur'ani yace wani dan aljanna ne, to nan labari ne na wajibi ka yadda da shi, ba yanzu zaka yi istihadi sai ka duba ka sashi a sikeli ka ce ai kuwa ya aikata kaza, ai kuwa ya aikata kaza ba. Wannan wani mutumin da ba ai nassi a kansa ba shine zaka yi wannan, shi ma baka yanke hukunci ka ce masa dan wuta ko dan aljanna. Da fatan kun fahimci wannan, wannan babbar aqida ce a musulunci. Komai kuma haka kafirci, idan mutum musulmi ne ko ya mutu akan wani yanayi na ban tsoro, ana tsoron ma ba a musulunci ya mutu ba, to sai ku ce muna fatan dai Allah ya gafarta masa, ya shiga wani hali mu ya mutu ba mu san dai da ba mu da abin da zamu ce. Muddin dai kuna da yaqinin bai kafirta ba, wanda ya mutu kafiri, wannan shine lamarin sa yana gun Allah, dama tunda duk kafiri dama ba zancen komai zani ko wani abu sai wuta. Amma ko shi dama malamai sun yi sabani a wannan malamin aqida har zuwa yanzu suna tattauna wannan matsalar, shin ana yankewa mutum kafiri a ce masa tabbas dan wuta da sunansa? To nan sun yi sabani, wasu sun ce ai in dai mutum kafiri ne ya mutu a matsayin kafiri, to dama an san dan wuta ne. Wasu kuma suka ce ai matsalar ita ce baka san akan wannan yanayi ya mutu ba. Misali suka ce za a iya samu ko an tafi a wani gari, akwai wani mutum can a bayan gari an san shi ba musulmi bane, la sai kawai labari ya zo cewa ya mutu, aka ji kuma 'yan uwansa suka yi masa abu tsari irin nasu na addinin suka binne shi, kila ba a sani ba, wani ya je masa wa'azi ya karbi la ilaha illallah ya faɗa, haka wannan masu wannan ra'ayin sun faɗi irin wannan cewa ba a yanke wato amma dai magana mafi abin nan ƙarfi inda dalili kuru-kuru cewa mutum dama ba musulmi bane dama ba sai kuma tsawa tattaunawa akan ina yake ba yawa an san inda yake dama wuta za shi muddin ya mutu ba da la ilaha illallah wannan shine kauli mafi ƙarfi amma mumini duk mutumin da aka san mai imani ne mai sallah to baka yanke masa hukuncin cewa dan wuta ne ko dan aljanna a nan duniya da sunansa ake nufi amma in ya mutu akan abin da yake kafirci zaka iya fada cewa to duk wanda ya mutu akan kaza fa ya mutu akan kafirci mun ai kun ga akwai bambanci mun shafa magana dai wannan cewa akwai bambanci tsakanin hukunci akan aikin da kuma hukunci akan me akan shi mutumin ka ambaci sunansa yau da haka babi dai mafi kyau a wannan ko an ce magana mafi kyau a wannan babi shine mutum ya nisanci hukunci akan makomar mutum duk yadda mutum ya mutu akan alamar alheri mutum mu ne masa fatan insha Allah Allah ya masa rahma insha Allah ya mutu mutuwa ta kirki alama kuma insha Allah zai shiga aljanna muna fatan masa aljanna amma kar a ce masa qat'an wani dan aljanna ne shi yasa suka tattauna akan shahidi ana cewa wani shahidi koko sai wanda nafsi yazo akan sa cewa shahidi ne wannan kuma shine shi ma mafi karfi ba a ce ma wani mutum shahidi a ce shahidi wani sai idan nafsi ne tabbatar da haka sai dai a ce narjulahu shahada muni masa fatan ya zama ya samu shahada wadannan dai maganganu ne abin da nake so in fada anan shine labarin Allah daban yake da labari irin nan Allah ne ya ce almuhajiruna wal ansar ya gafarta musu Allah da ya san gaibi ya san in wadannan almuhajiruna za su zo bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kafirta to ba zai fadi wannan lafazin ba kun ga kamar da wannan ma mun fadi shi makon da ya gabata dangane da Abu Lahab gashi baffan annabi ne sallallahu alaihi wasallam kuma tun a Makka aka saukar da wannan aya cewa shi dan wuta ne da shi da matarsa aka ce ɗan wuta ne su kun fahimci wannan ai saboda me saboda Allah ya tabbatar ya sani cewa lokaci zai zo ba za su yi imani ba har su mutu amma wanda Allah ya san ba zai mutu a kafirci ba to a Qur'aninsa ba zai faɗa kuma har tashin alkiyama mai ta karanta cewa Allah ya gafarta masa bayan kuma a duniyar can kafin bayan an saukar da Qur'anin ya kafirta ban sani ba ko kun fahimci abin da nake so a nan gure domin me masu bin shi'a abinda suke faɗi cewa waɗannan sahabban dalilin kafircinsu a gurin shi'a me sun ce saboda sun ki yadda da Ali a matsayin khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai suka yi wa Ali jiyu mulki suka zalunce shi suka ture shi suka tafi tun ana binne manzon Allah tun ana wankan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tafi kokowar mulki a Saqifa haka suke cewa Abubakar da Umar sun tafi kokowar mulki a Saqifatu Bani Sa'ida dan a tattauna zancen mulki saboda su yi kutu-kutu su ture Ali haka suke cewa da wannan aikin kuma suka kafirta suka ce Abubakar ya kafirta Umar ya kafirta Uthman ma da ya riga Ali shi ma duk kafire ne wannan shi ita shaki da shi'a dalilin su shine ai annabi ya ce Ali ne zai zama khalifa bayan sa su kuma sun masa juyin mulki duk wanda ya fada da Ali kuma kafire ne aqida shi'a kun fahimci wannan abu dan haka sai suka ce waɗannan ayoyi kan kun wai in kuna kawo musu wannan ayoyin sai kun bata lokacin ku domin wannan ayar ai Allah ya faɗa ne kafin mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kafircin su kuwa bayan ya mutu suka kafirta dan haka kamar suna fadar Allah bai san wannan abun zai faru bai faɗi wannan zance kun gane wannan abun fa dan haka Allah ba irin suna hukunci ne saboda su na sha ambata wannan ko da yake wasu wanda duk bai karanta usulin aqida sosai ba zai fahimci wannan mawdu'in sosai ba meye dalili shi'a a bangaren nususul wa'id na ga mana ina jin makon da ya gabata menene su mu'tazilawa ne ma'ana suna kan aqidar mu'tazila a nususul wa'id mu'tazilawa ko basu yadda su sun ce wajibi ne akan Allah ya zartar da hukuncin azaba in yace zai wa wani azaba wajibi akan Allah haka suke fadi yajibu ala llahi infadhu wa'idihi ai har ba ku misalin fadin Allah madaukake innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira ba haka Allah ce ba masu cin dukiyar maraya ba abin da suke ci a cikin su sai wuta kuma sannan za su shiga wutar jahannam wannan ai wa'idi ne alƙawarin narkon azaba ne Allah ya ce zai yi wa duk mai cin dukiyar maraya kuma ya mutu akai bai tuba bai mayar masa ba to a gurin mu'tazilawa duk mutumin da ya ci dukiyar maraya tabbas sai ya dawoma a wuta ba zai fita ba, domin sun ce kafiri ne shi, domin yayin saban Allah a gunsu kafirci. Kuma idan Allah ya ce zai maka azaba a duniya cewa in ka je lahira za a yi ma azaba, to tabbas sai ya maka in dai har ka mutu akan wannan laifi baka tuba ba. Don haka su a gurin su sahabban nan ture Ali da suka yi bayan an faɗi wannan kalma, wannan kalma ko ba ta da tasiri wai a gurin su, wannan kalmar da Allah madauke faɗa cewa ya gafarta musu a gun shi a ba ruwan su da ita, cewa tunda sun ture Ali to sun kafirta bayan wannan faɗin na za su tuba, na cewa Allah ya karɓi tuban su. Don haka sun mutu a wannan yanayi, sun mutu a kafirci, kuma tunda haka ne to tabbas za su dawoma a wuta. Kamar yadda suke cewa a duk mutumin da yayi zalunci ko ya taba bauta wa gunki to ko ya tuba sunansa azzalimi. Ana din ba nan wannan ne muka yi wannan zance mako a darasin minhajus sunna, suna fadin kamar da Allah madauki yake cewa a lokacin da annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam yake cewa Allah subhanahu wataala, a da Allah yake ce masa inni ja'iluka lin-nasi imama, ni na sanya ka imami ga mutane, me annabi Ibrahim yace qala wa min dhurriyyati, sai ce ya Allah zurriyata ma a basu wannan matsayi mana, sai ce qala la yanalu ahdi adh-dhalimin, ai alqawrina baya samun azzalimai, ma'ana azzalimai ba su da rabban su zama sun samu wannan ahadina ma. To su shi a sai suka ce abinda ake nufi da zalunci anan shine me al-ahd, kai na yalanu ahdi, ahdi suka ce khalifanci ake nufi, sannan suka ce az-zalimi ba zai samu khalifanci ba. Sai suka tambaya to me az-zalimi, suka ce az-zalimi shine duk wanda ya shirka. Sai suka ce to ai a tarihi annabi ne bai taba bautar gunki ba, Ali ma bai taba bautar gunki ba, Abubakar da Umar da Usman sun yi bautar gunki kafin su tuba, don haka suna nan mutum ko ya tuba sunansa az-zalimi. Don haka sai suka dora wannan aya a ce ma'anarta la yanalu ahdi adh-dhalimin, cewa Abubakar da Umar da Usman ba su cancanci su zama khalifa ba tunda Allah ya ce la yanalu ahdi adh-dhalimin. Kun ga haka su suke fahimtar yadda abin yake. Kaga duk wannan hukunci ne da ba a kalli al-Qur'ani ba, kuma aka maida Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda dan adam yake tunani haka Allah yake. Domin ba haka ba, wanda yace maka ya gafarta wani kuma da sunan sa ya fada, da sunan aikin da ya aikata, laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina taba'uhu fi sa'ati al-usrati, wanda ya fadi wannan ai ya kamata ka girmama maganar nan tasa, ba saboda komai ba, saboda maganar nan tasa tafi komai gaskiya a duniya, ba magana da ta kai ta Allah gaskiya, ba magana da za a ce ta fita Allah zama gaskiya. Allah subhanahu wataala ya sa mu dace kuma mu rika daukar fasarar alqur'ani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma sahabbansa. To sai ke cewa al-aya har zuwa ƙarshen aya yace wa qala ta'ala, Allah madauki kuma yana cewa lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الله سبحانه وتعالى أنا مغنى أننا أكن المهاجرون والأنصار أصل آيوين دام أنا مغنى أكن abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu na abin nafai ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walil rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wabn as-sabil kay la yakuna dulatan bayna al aghniya'i minkum wama ataakum ar-rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullaha inna Allaha shadidul iqab, sayati lil fuqara'i. Ma'ana yana magana ne akan yadda za a raba fai'i. Idan aka je yaƙi sai aka samu dukiyar kafirai, aka same ta ta hanyar yaƙi, sunansa me? Sunansa ganima. Idan kuma aka samu ta hanyar ba ta yaƙi ba, ko suka gudu suka bar dukiyar aka ɗauko, sunansa fai'i. To wannan fai'in ya ake raba shi, shi ne Allah madauki faɗa a wannan ayat da kafin waɗannan. Ya ce abinda manzo ya samu na mutanen ƙauye ko mutanen alƙaryu na fai'i, to yace falillahi walir rasuli akwai rabon Allah a ciki akwai rabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ake takhmisi ake raba abin kashi biyar biyar shine ake ce ai khumusi wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil ko wa wadhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil idan ya lissafa wadannan duk suna da rabo a fai'i to sai kuma yace lil fuqara'i haka nan kuma ga faqiran nan al muhajirina wadanda suka yi hijira alladhina ukhriju min diyarihim wanda aka fidda su daga gidajensu wa amwalihim aka fidda su daga dukiyoyinsu aka kwace yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana sun gudo sun bar dukiyar nan da matan nan da ƴaƴan nan da kuma gidajen nan nasu sun dawo Madina suna neman yardar Allah a falalar Allah da yardarsa wa yansuruna Allah kuma suna taimakon Allah wato suna taimakon addinin Allah wa rasulahu suna taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai ce me ulaika humus sadiqun waɗannan su ne masu gaskiya ba labarin kana da gaskiya in mutun ne zai bada labari kai mai gaskiya ne akan me yake ginawa akan mu'amalar ka da kai da shi yau da kullum zancen da ka bashi bai taba ganin ƙarya ba ko amma in mahallicin ka ne yace kai mai gaskiya ne za a samu kuma wani daga baya zai ce kai makareci ne an kyautawa Allah in Allah ya ce wani mai gaskiya wani kuma ya zo ce masa a'a Allah wannan makareci ne kuma an bar abun a Qur'ani muna ta karantawa wani malami yace shi abin da yake bashi mamaki yadda wai hankalin dan adam zai iya karbar shi a matsayin addini yace mu ta karanta wannan ayoyin har tashin kiyama ba a soke su ba amma kuma a gunsa tun zamanin annabin daga saukar da ayoyin annabi sallallahu alaihi wasallam yana rasuwa shi ya musu hukuncin duk su kafirta mun faɗi wannan magana ko cewa a gurin shi a duk sahabban annabi kafirai ne sai mutum hudu fa mutum hudu suka cire dawa da Salman al-Farisi da Abu Dharr al-Ghifari da kuma Al-Miqdad ibn al-Aswad da Salman da Ammar ibn Yasir waɗannan mutum hudun wai su kadai ne kawai musulmi saurin duk sun kafirta ba dan komai ba saboda waɗannan wai sun ja da Ali a wata matsala su kuma ja da Ali shine asalin addini an fita daga musulunci in aka yi shi saboda dama wannan wata manufa ce ta sa aka kirkiro waɗannan aqidun ba wani abu ba mu kyale wannan zancen din to amma abin da nake so anan mu lura Allah ne yace waɗannan mutane masu gaskiya ne muna ta karantawa har yau Allah ya kira su masu gaskiya muna ta karantawa har yau har tashin kiyama cewa Allah ya karbi tuban su muna ta karantawa cewa Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu to kun ga wannan zance ne zai zama mafi gaskiya dan Allah in dai mutum yana da hankali zai addinin Allah dole sai kai maganar nan ta Allah gwanda in zama tare da ita gwanda in yi kuskure akan hukunci akan wani mutumi kamar da malamai suke cewa da kai kuskure wajen kafirta mutum gwanda kai kuskure wajen barin sa a musulunci kun fahimci wannan abu ma'ana da ka zo ka ce wani kafiri ne kuma ya zama cewa da kuskure ne hukuncin nan ba kafirin bane to ka san sai ta dawo kanka wanda a ce kai kuskure ya cancanci a kafirta shi kai kuskure ba dan son zuciya ba fa amma sai kai kuskure wajen barin sa a musulunci kace a ku kyale shi musulmi ne sai kuma ya bayyana cewa ba musulmin bane to gwanda wannan kuskuren da wancan kuskuren kaga ashe mu gaskata maganar Allah akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zaman lafiya da mu zo mu ce zamu dora su a wata kotu tamu da muka samu dalilin shine kai littafin tarihi an ce ai sun yi kaza an ce sun yi kaza an ce sun yi kaza kuma sai mu zo mu ƙaryata zancen Allah mu aje shi a gefe mu kama zancen tarihi ai sun saba da Ali akan waɗannan abubuwan da babu su a rubuce a cikin Al-Qur'ani kun fahimci wannan zancen ba yadda za a yi duk abin da yake ya saba ma Qur'ani ya zama shine daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara tabbatar da mu akan abin da yake shine daidai sai ce walladina tabawwa'u ad-dara haka nan waɗanda suka wato ba da gidaje gidajensu suka zauna a gidaje ma'ana suka bada suka aka bada gidaje na zama da imani ma'ana suka sa mutane a gidajensu suka kuma zaunar da imani suka bashi wurin zama sune wa al-ansar min qablihim kafin su wadancan al-muhajirin yuhibbuna man hajara ilaihim siffasu ita ce suna son wanda suka yi hijirin nan zuwa gare su mutanen Madina ba haka suka yi ba suka karbi annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da kauna da soyayya har mutun yace ka zo gidansa ka aga mata a fito da su a yaba dukiya kashi biyu ka dau daya dau daya yace ga matansa ka duba wanda kake so ka zaba ko jiya ta zo amarya zai sake ta shi kai ka dauka shi ya hakura wanda irin imani ne zai wannan waye a duniya zai iya wannan imani yanzu na'am to wannan mutanen haka fa suka yi wannan addini. Allah ne ke ba mu labari, yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Kuma haka nan ba su da bukatar wata bukata a zukatansu daga abin da suka bayar. Wayu'thiruna ala anfusihim, kuma suna fifita wasu akan kansu. Walau kana bihim khasasa, ko da suna da tsananin bukata, suna da tsananin bukata amma suka hakura suka bari. Shi yasa kun ga babu duki, babu sadakar da tafi muhimmanci da lada irin sadakar da aka bada ita akan bukata. Ka baiwa mutum abu alhali kana son, kana son abun, ka dauka ka bada shi. To yace har zuwa karshen aya, can a karshe kuma mun sani sai biyo ta da wadanne, sai ce wallazina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سيتي حكا نن ودن دا كنغنان تند ياتي مهاجرون ذات سامو لبو أفايئ ودن نن الأنصار دون سوما عندو لبو فايئ ذات سامو. توديسي والذين جاءوا من بعدهم سيكوما ودن سكزو باينسو سكوما ياسفة ستكي يقولون سنة شوا ربنا يأبنج جمه اغفر لنا كغفرت لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا da kuma ɗan uwan mu alladhina sabaquna bil iman wanda suka riga mu imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu kar ka sanya wani kulli mummuna a zuciyar mu dangane da waɗanda suka yi imani kaga ma ba a ce lil ladina sabaquna din ba umuman lil ladina amanu kar ka sa wata kiyayya a zuciyar mu dangane da su ربنا انك رؤوف رحيم يا ubangiji mu kai mai tausayi ne mai jin kai wannan addu'ar kun ga aikin su waye aikin mu ne tun daga zamanin sahabbai duk wanda suka go bayan sahabbai har tashin alkiyama duk wanda yake fadin wannan kalmar ya ubangiji ka gafarta mana da ni da wanda suka riga ni imani in an tambaye ka suwa suka riga ka imani su waye masu sahu farko da za su shiga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ne musu addu'a ne ya Allah ka gafarta mani da ni da su kuma da wata addu'ar har yanzu mai tsada cewa ya Allah ka tsare kar ka samu zu a zuciyar nan ta wani mummunan nufi dangane da duk wani mai imani kaga duk wani mai imani tun daga wancan zamanin har zuwa tashin alkiyama domin babu abun alheri da ya kai a ce mutum zuciyarsa kalau dangane da ƴan uwansa musulmi wanda mutumin da Allah ya jarrabe shi da hasada baka da zuciya baka da nun kufursi da baya san yaga alherin wani ba mutumin da yake shiga uku irinsa baya san yaga wani cikin alheri kuma da kullin kiyayya to wannan ya samu tashin hankali in kaga kwanciyar hankali a gunsa shine in yaga dan uwansa yana cikin bala'i sai ga yana farin ciki amma in ya ganka cikin dadi da kwanciyar hankali da natsuwa to shi kuma ransa ya dubu ya bace to wannan babu alheri a wannan zuciyar don haka mutum ya rika wannan addu'ar cewa Allah madaukaki ya tsare shi daga samun wani mummunan kulli ku duba kuma ku gani babu mutumin da zai addinin shi'a ya zama ya yadda da wannan aqidar cewa shi shi'a zai wallahi sai kaga cewa addinin sa na kyamar mutane ne da kullin mummunan kulli a zuciyarsa domin wanda zai ce an sa masa ka'ida ce a ibada kullun da safi ana neman sa ya tsine wa Abubakar da Umar wannan ibada ce wai da yake sa rai Allah zai bashi lada akai ba tare da Abubakar dinnan yayi masa komai ba bai gani shi ba ba su hadu ba labari aka bashi cewa ya zalunci Fatima shi kuma ita Fatimar sun rabu da Abubakar din lafiya ya je gidanta sun zauna lafiya ya bata dukiya mai yawa wannan gado da ya hana saboda haƙƙin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne yace mu'annabawa ba a gadan su gadan dukiya ana gadan ilimi amma ba na dukiya ba kuma hadisi ya kawo Ali ma ya san wannan hadisin daga cikin wanda suka ruwato shi hadda Ali radiyallahu ta'ala an to a lokacin kun ga sun zauna lafiya sun tafi kalau Fatiman nan yadda aka dauka aka ba sayyidina Umar din da yake a gun su waɗannan kafiri ne amma Alin ya dauki yarsa ya bashi kaga shi bai yadda da wannan aqidin ashe da ake fada cewa na gaba har kai addu'a kace Allah tsine musu da safe har wani malami yana cewa inda zaka fi samun lada in ka tsine Abubakar da Umar shine a bandaki in kana fitsari wai anan yafi lada kace Allah tsine Abubakar da Umar kana fitsari a bandaki kaga ba zai yiwu a ce maka wannan addinin kuma a ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wai daga gidan annabi ma wai kare gidan manzon Allah ne mai wannan addini Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke to sai ce wannan alamu wannan taqidu mun sani kuma muna kudurcewa a zuciyarmu anna Allah ta'ala ittala'a ala ahli badr, Allah ya leka zuciyar mutanen da suka je yakin Badar, ma'ana ya ga, don Allah ba a ce in an ce leke kamar sai ka karkata ka hango abin da kila ya kauce baka ko akwai wani shamaki, ma'anarsa Allah ya san abin da ke cikin zuciyar mutanen da suka je yakin Badar. Fa qala, sai ya ce i'lamu ay if'alu ko i'malu, kenan ya kawo i'malu ma shi'tu, ku aikata abin da kuka ga dama, faqad ghafartu lakum, na gafarta muku. Wani hadisin ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya faɗe shi cewa duk wanda ya shiga ya je yakin Badar Allah ya ce ya gafarta masa duk abin da ake nufi, yake nufi da wannan i'malu ma shi'tu din. Malamai sun tattauna akai shin ana nufin sun zama ma'asumai, haka wasu suka ce sun zama ma'asumai. Ibn Hajar ya ce a wannan ba shine kauli rajihi ba, saboda me ijma'i ne a wannan al'umar babu ma'asumi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daka abinda ake nufi shine ko sun yi wani abu a bayan wannan yakin Badar din, to Allah ya gafarta shi. Kun gane wannan ma'ana, ko sahabi ya aikata wani abu bayan wannan ayoyi na cewa an gafarta masa, to labari ne Allah ya bamu cewa Allah ya gafarta masa kuma aljanna zai shiga, saboda wannan nasoshi da suka tabbata. To sannan ke cewa wa kanu 300, sun kasance 300 wa bid'atu 10, su 310 wani abu. Wa bi annahu, mun kuma sani muna kudulce cewa la yadkhulun nara ahadun mimman baya a tahta shajarati, babu wani mutum da zai shiga wuta daga cikin mutanen da suka yi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karkashin bishiyar nan. Bal qad radiyallahu anhum wa radu anhu, domin me Allah madaukaki ya yarda da su, su ma sun yarda da shi. Wa kanu 1400, su 1400, wa qila, wasu kuma sun ce wa 500, 1500. Qala Allah ta'ala, Allah madaukaki ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minin, Allah ya yarda da mu'minai. Iz yubay'unaka, ayayin nan da suke yi maka mubaya'a tahta ash-shajara, a karkashin bishiyan nan, fa 'alima ma fi qulubihim, kuma ya san abin da ke cikin zukatansu. Ku duba wannan zance ba, fa 'alima ma fi qulubihim, Allah ya san abin da ke cikin zukatansu, ya ce kuma ya yarda da su. Kage yaushe kuma wani zai zo daga baya ce ai Allah bai yarda da wani ba, Allah bai yarda da wani ba, wani kafiri ne. Akwai wani abu, wani lokacin bana wannan ayoyin sun wadatar da mu tsaya mu fahimci yadda aqidar gaskiya take. To amma muna cikin zamani ne na fitina, samari suna karantawa a internet, ga sunan ko ina shubuhoyin nan da masu shi aske ba. Yanzu kuma akwai wani bala'in da ya tinkari al'umma na ana littafai a shigo da su daga Iran da turanci mai kyau da cover mai kyau mai tsada, ana raba manyan mutane har gida ake kai musu. Ka je Abuja kai mamakin yadda manyan mutane sai ga waɗannan ayyukan littafan a librarinsu, an kawo musu kyauta za a kawo. Mutum kuma wani ba shi da wani reference dama na addinin musulunci sai irin waɗannan, sai buɗa ya karanta zai ga irin wannan. To abubuwan da suka faɗa su yanzu anan suna cewa wai su sun binciko, inji masu shi'a, wanda wai ai mun san Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in an zo yaƙi zai faru tsakanin mu'mini bangarori biyu. To kuma a cikin wannan yaƙin wanda ƙungiyar da za ta kashe Ammar ibn Yasir ita ce yattawai, haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, taqtulu ammaran alfi'atu albaghiya, wanda za su kashe Ammar ibn Yasir sune fi'an nan, wato bangaren da yake tawaye. Kuma a lokacin da aka rikicin nan suwaye masu tawaye gefen Muawiya mutanen Sham sune suka yi tawaye ga Ali, suka ki masa mubaya'a. Ka'idar daidai shine a ce sun masa mubaya'a a zauna lafiya, maganar cewa sai ya kama waɗanda suka kashe Uthman an musu hukunci sannan su yi mubaya'a, wannan ba ita ce daidai ba, ijtihadi ne kuma suka yi kuskure a ciki. Mun fahimci wannan, wannan ita ce maganar malaman sunna. To amma in an ce bagyu me ake nufi, ba a nufin kafirci ko wanda ya tawaye ba lallai zama kafiri ba, ku fahimci wannan. To sai aka samu wanda ya kashe Ammar sunansa Abul Ghadiya, Abul Ghadiya suka ce yana cikin waɗanda suka halarci bai'atul ridwan, yana cikin wanda aka saukar da wannan laqad radiyallahu. To sai shi a suka ce to kun ga gashi in har an saukar da wannan aya da wannan mutumi a ciki, kuma annabi ya ce waɗanda suke za su kashe Ammar su ne wani kuma gashi wannan nan yana cikin wanda suka kashe shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa wanda suka kashe Ammar ya mutane to yanzu ya za ku ne wannan nasi to irin waɗannan abubuwa suke rubuta kaga duk wanda bai karanta usulin waɗannan ba zai rudu da waɗannan maganganu to a ka'idar musulunci nassoshin wa'idi ana wakkala su ne zuwa ga Allah kun gane wannan meye nassin wa'idi anan cewa wanda ya kaza dan wuta ne ai kamar maganan ne cewa wanda ya ci dukiyar mara dan wuta ne amma in ya je ga Allah ta hatal mashi'a yake ba magana ce ta cewa kafiri bane shi amma dan haka wannan abu bai tashi ba cewa Allah ya yarda da shi kuma yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka kuma alama ce ta cewa hatta wantan din da a gafarta masa saboda me saboda wannan taimakon da yayi addini zamanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake buƙatar taimako kun gane wannan abu to haka kaidar fahimtar nasoshi suke eh to amma su wadancan tunda da mahan da tubaran mu'tazilawa suke karanta qur'ani da hadisi shi yasa suka shiga wannan babi din Allah ya sa dai kun fahimci abu to yace wa nashhadu muna kuma shaidawa bi annahum afdalul quruni min hadhihi al umma cewa wadannan sahabbai sune mafifitan karni ba a wannan al'umma din kudu ba na so in ga mana wannan kudu ba fadin Allah madauki a can baya da yake cewa fa'alima ma fi qulubihim yardan nan fa da yayi ya san abin da ke zuciyarsu haka ya fada ya san abin da ke zuciyarsu amma yace ya yarda da su dan haka Allah ya san a cikin waɗannan mutane za a samu wanda za su yi tawaye ga Uthman ko bai sani ba ya sani ya san a cikin waɗannan mutane akwai wanda shine zai kashe Ammar ko bai sani ba ya sani to me yasa za a tuhume shi kage sai a tuhume shi kenan me yasa ya faɗi wannan magana ta baya idan har an fifita waccan maganar cewa wanda ya kaza dan wuta ne ita ce sama akan wannan maganar da sai a ce me yasa Allah ya wannan zancan kun fahimci wannan insha Allah Allah sauke na sauke Allah sauke yace wa nashhadu bi annahum afdalul quruni min hadhihi al umma cewa waɗannan mutane sune mafifitan karni a wannan al'umma din التي هي افضل الامم عند ايتشي ما في فيشير الامم باكي ده وان من انفق مثل احد كما تيوا دم متومن دا يا بادا تيمكون دوكيا غرغدن دوسن احد na zahaban na zinari mimman ba'dahu mutun daga cikin wadanda suka zo bayan sahabbai to lam yablugh mudda ahadihim wala nisfahu a riwaya wala nisfahu dum mutumin da yake da dukiya a cikin dukiyar nan tasa kun san sai ta zama ma tana da yawa yawan na fitar hankali sannan ya iya daukar zinare kwatan kwatin girman dutsen Uhud wanda yaje haji ya ga dutsen Uhud waye menene dutsen Uhud girman sa na fa sha ba mu labari ko wani mutum cikin malamai ya dauki jeep din sai zagaya shi a minti 30 zagayawa minti 30 ya zagaya shi a yana tafiya a 70 mana kilometer 70 per hour ya zagaya shi a minti 30 kaga fadin sa kenan na'am yawa to wannan girman dutsen Uhudin a ce zinare ne Allah ya mallaka maka sai ka dauka duk kace gashi a jiya gina makarantar islamiya ba ka taimaka addini ba ko aje ayi wani aiki dai na addini ai zaka samu lada insha Allah to annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da yayi wannan ya dauki dutsen Uhud na zinare ya bayar ladan da zai samu ba zai kai rabin ladan mudu daya ba girman dutsen Uhud ba mudu na abinci ba na zinare ba kuma na gero ko dawa ko alkama da sahabi zai dauka ba wa fakiri taimako to ladan da kai zaka samu kai da ba sahabi ba ba zai kai rabin wannan ko mudun ba kun ga ashe ba matsayin mu dai da su ba saboda wannan aiki da suka yi wa addinin Allah da taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai shi wa ma'al i'tiqadi annahum lam yakunu ma'sumin tare da i'tiqadin cewa ma'ana lalle mun yadda mun yi imani cewa wallahi su ba ma'sumai bane in me ma'sumi wanda ba zanubi suna yin zanubi sun yi zanubai iri-iri sun ba annabi sallallahu alaihi wasallam haushi a wasu wurare ya ce su kaza ba su yi da gaggawa ba ya ce kar ai kaza wasu sun yi an daga sauci akan sa an saukar da ayoyi duk waɗannan an yi an samu masu zina a cikin su an musu bulala an yanke hannun barawo duk wannan zunubai ne amma duk da haka wannan labarin da Allah madaukaki ya bayar akan su bisa ilimin Allah labari ne na cewa duk wannan abun ya gafarta musu shi saboda me, saboda wannan rigaye din inda wannan as-sabiqun al-awwalun ba ta da amfani, da ba za a fade ta ba. Kun ga ashe akwai daraja a ce kai ne ka riga kowa karban musulunci. Kun fahimci abin? Wannan rigayen da suka yi da aikin alherin da suka yi a lokacin da musulunci da an ga dama, da kafirai sun ga dama, da Allah ya so kuma haka ya kaddara, da tashi ɗaya sun kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shikenan an gama magana. Waɗannan mutanen su suka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kariya, suka tafi tare da shi, akai komai. Guduba sayyidina Abubakar yadda suka tafi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hijiran nan da suka yi, har yana tsoron ya ga wani wata kofar maciji ya sa tufafinsa ya kare, har macijin ya sare shi dan kada macijin ya taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Suna tafiya sai ya dawo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya koma bayan sa dan tsoron kada wani azo abu ya zo masa ta baya dan ya kashe shi. Shi ta kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba ta ransa ba, shine har Allah madaukaki ba mu labari, iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana, yace iz huma fil gari, yayin da suke cikin kogon nan, yayin da yake ce ma sahabin nan nasa, abokin nan nasa, kar ka damu mana, ai Allah na tare da mu. Haka ya gaya masa to makon sa abin da shi suka ce, cewa suka wai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da Abubakar ne saboda makircin sa, wai yace ya tsaya ya rika shi domin yana tsoron in ya riga shi zuwa Madina zai bata imanin mutane, shi yasa ya ja shi a jiki har suka zama tare. Allah sauki. To shine sai yake cewa tare da cewa ba ma'asumai bane, bal yajuzu alaihimul khata, za su iya kuskure, walakinnahum mujtahidun, amma kuma duk abin da kuka sun yi ba sun ganganta ne dan su cuci addinin Allah ba, amma istihadi suka yi, gani suke kaza din shine daidai, suka yi kokari suka yi shi, alhali kuma ba shine daidai ba, suka yi kuskure. Yace lil musibi minhum ajrani, mun san kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idza istahada alhakim, idan mai hukunci alƙali ko hakimi ko mai shari'a ko waye in yi hukunci, yayi ijtihadi ya gano gaskiya sai yi hukuncin, in ya dace da gaskiya ladansa biyu, in ya kuskure a hukuncin ladansa daya, kaga ba faduwa. In dai kai ijtihadi garin ka gano gaskiya babu ganganci, ganganci nan baya ciki, garin ka gano gaskiya sai kai kuskure, to za ka samu lada daya. To kaga ko idan haka ne, wanda suka yi wannan ijtihadin har abun ya kai koda ga yaki suka yi da Ali, koda menene suka yi, ko Abubakar ne da ya kawo hadisi cewa ai Fatima ba za a bata gado ba, ijtihadi ne ko, kuma nassi ya kawo ma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi ne ya faɗa, kun ga nan ma ba ijtihadi bane, nassi ya kawo. To kaga nan in ma kuskure yayi, inda a ce kuskure ne ma hadisin ba haka yake ba, to ba azzalimi ne, ba kafiri ba, wanda ya ijtihadi lada ɗaya yake samu in yayi kuskure, in ko yayi daidai me ake bashi lada biyu. To da a ce wallahi duk duniya kowa da irin wannan adalcin na sunna yake kallon abubuwa, da wallahi ba a tashi hankali ba, babu inda adalci yake wallahi irin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah kara mana adalci. Sai sai wali man aqta'a ajrun wahid, wanda kuma yayi kuskure yana da lada daya, ala ijtihadihi, saboda ijtihadin sa, wa khata'uhu maghfur, kuskuren nasa kuma an gafarta masa. Walahum min al-fada'il was-salihati was-sawabiq ma yuzhibu sayyi'a ma waqa'a minhum in waqa'a, kuma sannan suna da al-fada'il falaloli was-salihati da ayyukan kirki da suka aikata. Kuruba kuga Abubakar ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ke tambayar a kawo taimakon addini, yaje ya dauko dukiyarsa gaba ɗaya kawo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Umar ya kawo rabi, yana so ya tsere wa Abubakar, yayi kokari ya kawo rabi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me ka barwa gidanka, yace rabi na abin da kana kawo maka. Abubakar yazo ya kawo nasa, kai kuma me ka barwa mutanen ka, yace na bar musu Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga wannan falalar ai daban take da wanda yazo a bayan su, saboda su lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake buƙatar a taimaka masa suka taimaka. Mu yanzu idan ka taimaka wa, ka taimaka wa ƴan uwanka ne irin ka masu sabo, ko ba haka bane, ka taimaka musu aka gina makarantar islamiya, ka tona musu rijiya, don haka ladan da zaka samu gurgurdan ka ne shi. Ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya taimakawa kuma addinin Allah a lokacin da kafirai suke so su kare shi. Sai ce suna da wannan falaloli, suna da as-salihati ayyukan kirki, was-sawabiqi da kuma abubuwan da suka gabata na rigaye, abinda yuzhibu sayyi'a ma waqa'a minhum in waqa'a, wanda ya kai matsayin da zai tunkuɗe ya kawar da ya tafi da mummunan abin da ya auku daga gare su in har ya auku. Ma'ana duk koma mai suka aikata, wannan ayyukan da suka yi na can baya girman su ya kai su zo su lullube waɗannan sayyi'atin duk su share su. Sai ce wa hal yughayyiru yasirun najasatil bahra idha waqa'at fihi, ku ji wani misali, yanzu idan dugun fitsari ya fada a teku shikenan sai teku ta lalace, sai teku ta zama najasa? To kamar haka suke sahabbai, ayyukan nasu na alheri kaman su ne teku, miyagun ayyukan da suka aikata yan kadan ne waɗanda wannan tekun ta bi kansu. Shi ko fitsari ko kwano ɗaya ka zuba, ko yayyafawa ma kai wani, ko ɗan kadan ka zuba ba ya tafi da najasar ba, to kun ga ashe aikin kirki da zai wato kawar da najasa ko ya kawar da wato miyagun ayyuka na sahabbai suna da yawa ƙwarai. Yace radiyallahu anhum wa ardahum, Allah ya yarda da su ya ƙara yarda da su. Yace wa kadhalikal qawlu fi zawjatin nabi, haka nan magana take dangane da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ahli baitihi, wanda su ne ahlin iyalin gidansa. Mun san yan shi a gurin su ba sa daukar matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin ahlil baiti. A gurin su ahlil baiti su ne kawai da Ali da Fatima da Hassan da Husaini, sai zuriyar da suka fito cikin su. Ko su Abdullahi bin Abbas ba su yadda da su a matsayin ahlil baiti ba. A ka'ida kuma ta gaske shine duk wanda yake an haramta masa cin sadaka daga cikin dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda Allah ya bar musu zuriya, su ne alu Aliyin da alu Aqilin da alu Ja'farin da alu Abbas. Wannan gidan hudu dukkanin su kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nasi, dukkan su ahlil baiti ne. Kuma sannan ya tabbata wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gidansa, yana bi daki daki yana tambayar matansa ko da abinci, shine yake tambayar, suka ce masa sai wani dabino na sadaka, sai yake ce musu ai dukiyar sadaka haramun ne ala ahlil baiti, sai hana matansa ci. Kun ga ashe matansa ahlil baiti. Haka nan lokacin da aka yi fitinar tuhumar Aisha din nan dawowa daga yakin Banil Mustaliq, lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ayyahu munbari da ya samu labarin cewa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shugaban munafikai shine ya kirkiri wannan zancen, ai an ga Aisha lokacin Safwan ibn al-Mu'attal shine ya zo da ita bayan an bar su a baya, lokacin da ta tafi dauko, kun san da kissa, ta tafi dauko abun wuya da ta na aro ne, arowa ta daga yar uwarta, sai ta kuma tuno ta yadda shi garin ta je ta dauko aka tafi aka barta bacci ya kwashe ta anan. Shi kuma wani shugaban shi ma wanda yana cikin masu bacci ya makara a baya Safwan ibn Mu'attal, sai gashi ya zo sai ya ganta, ya gane ta tun kafin, ya san ta kafin hijabi, yayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya juye bayan sa ya ajira kumun sa ya sunkuya ta hau, bai ce mata komai ba, tace wallahi bai ce min ko kalma ba. Haka muka taho, sai da muka zo inda tawaga da ayare suka tsaya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, suka zo cikin jama'a, to sun zo cikin rana, ido na ganin ido, shikenan sai munafiqa su ce to lalle abu kaza ya faru. To wanda ya fara wannan zance shine sabo wannan mutumin shugaban munafikai. To lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu labarin gaskiyar abu, ya hawo munbari, yake cewa man ya'zuruni fi rajulin balagha adahu ila ahli baiti, wane ne zai ban uzuri dangane da wani mutumi wanda cutarwarsa hatta kai ga ahli baiti, iyalin gidana? Kun ga ashe kenan Aisha tana cikin ahli baiti, matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ahli baiti ne da nassun wannan hadisi. Kun fahimci wannan abu? To shine har Sa'ad ibn Mu'adh yace mu ne zan baka uzuri, wallahi a gaya mana sunansa, in yana cikin kabilan Ausu za mu kashe shi yanzu nan, saboda ku duba kuma yadda suke taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan ne shine abin da faru, ashe ahlul baiti hadda mata a ciki, matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukan su ahlul baiti nabi sallallahu alaihi wasallam. Sai dai kasancewar su ahlul baiti ta hanyar zawjiyya ne, ba ta hanyar qaraba ba. Yawwa, to bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su iya cin sadaka su, mun gane wannan? Yawwa, kam amma waɗanda suke dangin sa na bangaren jini, to wannan har abada haramun ne su ci sadaka. Kun gane wannan? Kamar da malami suka kwalkwale wannan zance, sai ce alladhina azhaba Allahu anhum ar-rijsa, waɗanda Allah ya tafi da kazanta akan su, wa taharahum tatheera, ya kuma tsarkake su tsarkakewa. Sai ce wa nabra'u min kulli man waqa'a fi sadrihi aw lisanihi su'un, muna ba ruwan mu da shine nabra'u, muna kubuta ba mu ba duk mutumin da a zuciyarsa ko a harshensa akwai wani mummunan abu akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi, haka nan ahli baiti. ahlul baitin nan da matan da kuma dangin mu gaba daya muna so wajibi ne akan mutum ya so ahlul baiti ba wata magana ce ta cewa ahlus sunna su sahabbai kawai suke so ba sa san ahlul baiti ba yan shi'a su ne masu san ahlul baiti ba sa san sahabbai abin ba haka yake ba ba za ka zama ahlus sunna ba sai kana san ahlul baiti dole ne sai ka so gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ahlul baiti ba bauta musu ake ba mu shikenan bambanci yau kuma sannan maganar cewa bautar abinda maganar khilafa a gidan ahlul baiti take gado ne ba haka bane shi ma nassin annabi sallallahu alaihi wasallam bai nuna haka ba ko abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata duk ba haka bane annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ishara uru-uru na Abu Bakar ya zama khalifa bayan sa duk da bai fada ba kasancewa shine ke yin sallah a bayan sa an zo an tambaye shi in nazo baka nan gun wazani ya ga wata mata ko yace ki je gun Abu Bakar ko Umar ngani ayi wajin ki je gun Abu Bakar haka ayi ga mata a wannan lokaci kaga wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ishara cewa Abu Bakar ne zai zama khalifa a bayan sa wadannan dai al'amura mun san su duka mun sha magana akan su mu ce yake cewa wa ahli baiti ala au ala ahadin minhum ko kuma mutum daya daga cikin su ya zama cewa ya ware daya baya san sa yana da mummunan nufi a kansa to ba mu ba shi ba ruwan mu da masu irin wannan akida yace wa nushhidullaha ta'ala kuma muna shaidar da Allah ala hubbihim me ma'ana muna shaidar da Allah ma'ana kamar muna cewa ya Allah ka shaida muna san sahabbanka sahabban manzanka shine ma'anar wannan wa nushhidullaha muna shaidar da Allah cewa Allah ya shaida mu masu son sahabban manzansa ne sallallahu alaihi wasallam wa muwalatihim kuma muna jibintar su wa zabbi anhum kuma zamu kare su ma'ana zamu ba su kariya da alƙalamin mu da bakin mu da duk abin da Allah madaukaki ya mallaka mana anhum akan su mastata'na gurgudun ikon mu hizzan li rasulillahi sallallahu wasallam domin kiyayewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi wasiyatihi cikin wasiyar da ya bayar idh yaqulu domin ku annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya me yake cewa yana cewa la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina Allah Allah fi ashabi me ma'anar Allah Allah ai ittaqullaha fi ashabi ku ji tsoron Allah dangane da sahabbaina kar ku cutar da su kar ku zage su kar ku ci musu mutunci yace wa qala har yanzu kuma yana cewa to ko mu tsaya ne an kusa da saura ai ba yawa ko to shikenan sai ce wa qala kuma yana cewa inni tarikum fikum thaqalain kuma ni zan bar abubuwa nauyaya guda biyu gare ku awwalahuma na farkon su shine kitabullah littafin Allah fa khudhu bi kitabillah ku riko da littafin Allah wa tamassaku bi ku kiyaye shi ku riko da shi ku kankame shi sosai ku aiki da shi thumma qala sannan sai ce wa ahli baiti iyalin gidana ku kula da su udhakkirukum Allah fi ahli baiti ina tuna muku Allah dangane da ahli baiti wannan hadisi me yake nufi a gun shi a su suna cewa wannan hadisin nassi ne cewa a riko da qur'ani kuma abi ahlil baiti abi nan ko nassin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine ina tuna muku Allah ku ji tsoron Allah dangane da iyalina ku rike su da mutunci da daraja shi yasa har malamai suke cewa ma wannan wasiyar ta nuna shugabanci ba nasu bane ko ba haka bane cewa akai ku kula da su a rike su a kula da su shi yasa sayyidina abubakar yake cewa wallahi laqarabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asilahuma min qarabati wallahi a ce na sadar da zumuncin dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi min muhimmanci na fi son haka da in sadar da zumuncin nawa jini shi yasa kullun damuwar su me za a yi da ahlul baiti ku duba ku karanto tarihin nasu wata insha Allah za mu zo kan waɗannan abubuwan ku yi abin mamaki har Muawiya da shi a suke kafirtawa lokaci zai aika a kira Hassan a kira Husaini dukiya da mai ba irin abin da baya ba su haka suka yi zama shi haka suka yi sallama da shi amma yanzu ana cewa Muawiya a gun masu waki da shi a kuma har yake shiri har yana shigowa cikin mutane sun ɗauka Muawiya wani mummunan mutum ne ba a taɓa sarki mai adalci a tarihin musulunci irin Muawiya ba shekararsa 20 ba a taɓa masa tawaye ba ko a tada wani rikici kuma ba saboda zalunci ba an ce ba mutum ma mai haƙuri akan mulki irinsa ba a yi ba ba irin wai masu zafin nan ba ne da za a ce in an je a masu ƙoƙarin tawaye a je ko a karkashe ko wani abu a'a shi da zaman lafiya da salim alim yake maganin ko matsala ta taso kuma sai dai shekara 20 a haka amma yanzu ku duba yadda sunayensu duk ana neman a ɓata har wanda ma yake duba kamar yanzu irin wasu marubuta na taba ba ku labarin kamar Sayyid Qutb al-Tafansa yana cikin rubuce-rubucen da yayi har yake taba Muawiya saboda littafi da wani littafi da rubuta al-Adalatu lis-Sima'iyya adalci na social abin justice sunan littafin kenan an fassara shi zuwa turanci social justice a ciki yake fadan din da waɗannan abubuwan sun dauko wasu ra'ayoyi na gurguzanci duk wani mai mulki ko wani abu ana kallon mizanin daga yayi dan abu kadan sai a daga shi sama to har sai da ya kai wannan ya taba ba wai Muawiya ba har da Uthman ya taba a littafin nan nasa ko waɗannan abubuwan karanta tarihi da idan hagu kamar da koyaushe nake cewa yana cikin abubuwan da wato sukan sa mutun ya auka in bai riko da abin da magabata suka ambata dangane da waɗannan wato bayin Allah ba sai mutun ya koma cikin rashin adalci maimakon ya adalci yace al-hadithu har zuwa ƙarshen hadisi dai a fi sahihaini yana nan a cikin sahihaini wa ghairihima da kuma wasu littafan dai ba sahihaini din ba da fatan Allah subhanahu wataala ya bamu wannan salama a zuciyar wannan kubuta ta zuciyar wani bawan Allah malami ke cewa wai ni yanzu me zai cuce ni in na gaskata wannan ayoyin ran tashin alkiyama Allah zai ce kai me yasa ka ce sahabban nan radiyallahu anhum sun ce ya Allah kai ka faɗa qur'ani to baka san sun yi kaza ba bayan kaza inda Allah zai wannan tambaya sai ce ni ban gani a qur'ani ba a labarai aka kawo min kuma naka qur'anin yafi wancan gaskiya haka wani malami ke cewa da ka je ka yi wancan tuhuma din ka zagi sahabbai ka kafurta su ka ce yan wuta wanda kai wannan kuskuren in kuskure ne kuma ba kuskure bane wallahi maganar Allah ita ce gaskiya kar mutum ya bari ya koma cikin wani rudani da wani zai ja shi da wani ko zancen siyasar duniya wanda kuma galibi yanzu da ita ake yaudaran mutane sai ku duba yadda ake kaza a wuri kaza da ake kaza kai ka duba aqida ina qur'ani yake ina sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to anan ne maganar gaskiya take Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya Allah ya ba mu adalci Allah ya hana mu zaluntar kowa duk wanda muka zalunce shi kuma a magana ko a me Allah subhanahu wataala ya gafarta mana Allah ya fahimtar da mu ba daidai bane mu gyara abin da yake daidai akan sa muke fata Allah madauki karbi rayukan mu wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك